إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قوات رمضان هجرة جبو إياد أريه إدى أربعين وانده يزوى عشرين دا شدة قوات بير ها عشرين دا هدو عشرين دا بير قوات بير وكي دا هدو عشرين دا هدو ga watan 5219 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 142 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sayaqulu sufaha ummin nasi ma ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana a cikin wannan aya ta 142 suratul baqara hali da dabi'ar munafikai da yahudu da kuma nasara dangane ga canza al-qibla daga baitul maqdis zuwa al-masjid al-haram kafin ay hijira bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karko sallah ana kallon baitul maqdis tare da ka'aba sai a koma ta canka makudancin ka'aba sai zamo ka hada biyu ga Ka'aba ga Baitul Maqdis. Haka aka dinga sallah har zuwa lokacin da aka yi hijira. Bayan an yi hijira da wata 16 ko da wata 17, sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daina kallon Baitul Maqdis, haka ya juya ya kalli Ka'aba. To sakamakon faruwar haka, tun kafin Allah ya umarci musulmi da su yi, Allah yake gaya mana akwai wawaye, akwai sakarkaru, akwai sususai, akwai shashashai, akwai wasu awan igiya waɗanda za su kalubalanci wannan doka da Allah ta'ala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na a juya daga kallon Baitul Maqdis a dinga kallon Ka'aba. Allah ta'ala ce sayaqulu sufaha'u minan nas, da sannu wawaye, domin safihi wato shine wanda yake da raunin hankali, asfahu zai iya zama a ra'ayi, zai iya zama a magana, zai iya zama a hankali, zai iya zama a shiga ma, wanda ganin shigarsa ka san shigarsa karkaru ne, wanda jin maganarsa ka san magana ce ta sakarai, wanda jin ra'ayinsa ka san ra'ayi ne na sakarai, sai wanda ganin tafiyarsa ma ka san wannan tafiyar babu nutsuwa da hankali a cikinta. Saboda haka za a iya samun sakarci ta ɓangarorin nan guda biyar, ko a samu sakarci da wawantaka da susantaka a cikin tunanin mutum, ya zama da ya faɗi ra'ayi sai ka gane matsayinsa. Wani kuma ƙwaƙwalwarsa ce ta tafi, saboda haka yana da taɓuwar hankali, za ka gane a yanayinsa. Wani kuma a shigarsa za a gane cewa wannan shigar ba ta mai hankali mace, wani a maganarsa, wani a tafiyarsa, ga shi nan iri-iri. Sai Allah ta'ala ya gaya mana sayaqulu, wannan sinu din ana kiranta harfu tanfis, wato shi fi'ili mudari'i, in ka rubuta shi shi kadai kace yaqulu, zai iya daukan hal, zai iya daukan mustaqbal, amma ka sa masa wannan sinu din to ya zama lil mustaqbal kenan. Wato lokacin da ayat ta sauka ba su riga sun faɗi hakan ba, amma Allah ta'ala ya ce za su faɗa, kuma da aka ce za su faɗa ɗin kuma suka faɗa, wannan yana ƙara tabbatar da mu'jizar Qur'ani. Ya ce za a yi abu kuma a yi, sayuhu zammul jam'u wal walluna jibur, kuma sai gashi an yi haka. Da aka Allah ya ce sayaqulu as-sufaha'u minan nas, da sannu wawaye minan nasu daga cikin mutane za su ce ma wallahum, me ya juyar da su an qiblatihim, daga al-qiblatu allati kanu alaiha, wacce suka kasance suna kanta suna fuskantarta. Allah ya ce kafin na juya ku daga Baitul Maqdis ku kalli Ka'aba, za a samu wasu wawaye da ba za su gane hikimar da ta sa Allah ya yi haka ba, saboda haka za su dinga kalubalanta ku, yaya da kuna kallon nan, kuma yanzu ku da kuna kallon nan, ashe abin naku duk san rai ne da san zuciya, in kun gaji da kallon nan wata ran ma sama za ku kalla kenan, wata ran ku kalli dama, wata ran ai kai izgili ana ba'a wa mulinai. To sai Allah ya ce waɗanda za su yi haka sakarkaru ne, wato Allah ya musu hukunci da sakarci. To Allah ya ce kai sakarai ne, kaga ta tabbata kai sakarai ne, yawa. Saboda haka babu canji, ba irin sakarci da waɗancan suka ce inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin, qala ya qawmi laysa bi safahatin walakinni rasulun bir rabbil alamin, suka ce ya kai wannan annabi muna ganin ka cikin sakarci, muna ganin ka wawa, muna ganin ka da dolantaka, kuma muna zaton ma ƙarya kake. Sai ya ku mutane na ba na cikin sakarci, ni manzo ne daga Allah. Ko ta ke ta nu'minu kama amana sufaha, wai ma yi imani kamar yanda wawaye takarkaru suka yi suna kiran musulmi wawaye takarkaru sallati ala innahum humus sufaha hakikan wawaye takarkaru sune su da suka ki imani sune wawaye wanda ya imani wawa ne wanda bai imani ba shine wawa wanda bai imani ba shine takare wanda bai bi manzo Allah ba shine susu wanda bai bi manzo Allah ba shine shashasha wanda bai manzo Allah ba shine ne shine mara hankali shine mara tunani shine mara lissafi shine bai san ciwon kansa ba shine mahaukaci shine awon igiya duk wannan yana kan wanda bai gane addinin Allah bai gane bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa ma Allah yake wala tu'tu sufaha amwalakum wanda ba su iya juya kuɗi sun iya sarrafa shi ba saboda ƙuruciya ko saboda rashin cikakken hankali Allah yake ka ku dauki kuɗinku ku ba su sawa'un kuɗin nasu ne ko naku ne a samu yaro karami a bashi miliyan 100 a ce ya shiga kasuwa yaya za a yi hagin ko ne wani mahaukaci a bashi miliyoyin kuɗi a ce zai juya ai ku za ku juya shi zai iya juya su ba sai Allah ya kira wani atuhu likuna bima fa'ala sufaha'u minna wadanda suka yi abin da yake na laifi suka ce Allah ka halaka mu sakamakon abin da wawayen mu suka yi ai ba mu suka yi ba wanda suka yi wawaye ne sai Allah ta'ala ya ce sayqulu sufaha'u minan wawaye daga cikin mutane ashe Allah ya fara karkasa mana mutane kamar yadda muka yi bayani Allah ya kasa mutane kashi kashi daga cikin mutane akwai kaza daga cikin mutane akwai kaza daga cikin mutane akwai kaza saboda ka gane Allah shi ya san mutane shi ya san halin mutane shi ya san dabi'ar mutane shi ya halicci mutane dan haka ba wanda yake da iko ya karkasa mutane ya ware rubabbu ya ware zara ya ware marasa amfani kamar Allah subhanahu wataala kun ga wannan shine karo na uku ko na biyu da Allah yake kasa mana mutane daga ciki yace waninan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane akwai wadanda suke cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira amma Allah yace wa ma hum bi mu'mini amma gaskiya ba mu'minan gaskiya bane so da khadi'un Allah wa minan nasu man yattakhidhu min dunillahi andadan Allah yace daga dai cikin mutane dinnan akwai wadanda suke riƙon wani Allah kishiyoyi yuhibbunahu ka hubbillah suna son su kamar yadda ake son Allah su ma daga ina suke daga cikin mutane wa minan nasu man yaqulu rabbana atina fa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a sai ce Allah ka bani duniya Allah ka bani duniya kawai wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce mai son a bashi duniya kawai to a lahira bashi da rabo fa minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya Allah ya ce ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasab wadannan su ne suka dace wadanda suke cewa Allah ka bamu kyakkyawa a duniya ka bamu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu azabar wuta kaga wadannan su ne suka dace su ma daga cikin mutane wa minan nasi man yashri nafsa ibtigaa mardatillah daga cikin mutane akwai wanda yake sai da kanka don neman yardan Allah wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya daga dai cikin mutane akwai wanda in yana magana sai dinga kayatar da kai kana jin dadin maganar sa amma ko magana ba ta addini bace kuma Allah ya nuna cewa minan wa inna katiran minan nas la fasiqun kai wasu ma daga cikin mutanen da yawa Allah yake fasikai ne wa inna katiran minan nas an ayatuna la ghafilun Allah yake wasu kuma daga cikin mutanen wato rafkana nune gabarin ayoyina wani kuma yace minan nas man yujadilu fi llahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya cikin al'amarin Allah ko ya kore samuwar Allah ko ya kore sukofin Allah ko sunayen Allah ko siffanta Allah da abin da bai kamata ba ko ya kore wa Allah abin da ya kamata wala hudan wala bidayin ilmi yana yin wannan ba cikakken ilimi ba wani littafi mai haske ko babu shari'a. Wa minan nasu man ya'budullaha ala harfin, daga cikin mutane dai akwai wanda yake bautawa Allah wato a gefe gefe, wato shi ya ki shiga musulunci gaba daya ya tsaya gefe gefe. In abu mai kyau ya same shi ya tsuma annabi, in kuma abu ya same shi ba daidai ba sai ka ji yana faɗan magana da bata dace ba. Wa katsirun minan nas, wa minan nas man yaqulu rabbana amanna billah, man yaqulu aman fa iza uziyatillahi ja'ala fitnatan nas ka azabillah. Akwai da zai ce zai imani da Allah, amma Allah ya jarabce shi da matsawar mutane da fitinan mutane, sai dinga ganin azabar mutanen nan kamar daidai take da ta Allah. Wa minan nas man yashtari lahwa alhadith li yudhilla an-nas ghayra ilm, akwai wanda kuma yake musanya wato yake siyan zance na wasa kada kada da raye-raye da waƙe-waƙe marasa amfani, li yudhilla an sabilillah, don ya kautar da mutane daga tufancin Allah. To duk wannan kashe-kashen mutane ne har kusan 14 a cikin Al-Qur'ani Allah yana kasa mutane. To daga shi Allah yake akwai wawaye, lalle har yanzu akwai wawaye mutane. Kenan duk wanda ya kaucewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aqida, ko ya kaucewa koyarwar manzon Allah a cikin ibada, ko ya kaucewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mu'amala, ko ya kaucewa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halaye, ko a cikin tattalin arziki, ko a cikin siyasa, ko a shugabanci, ko a harkar iyali, ko a harkar zamantakewa, to wannan sai ka samu takarci da wawantaka a cikin wannan rayuwar tasa. Da haka kenan Allah ta'ala ya tabbatar mana babu wanda yake fito na fito da ayar Allah, ko ya fito na fito da hadisan manzon Allah, ko ya fito na fito da abin da yake gaskiya ne, sai wanda akwai takarci takarci a cikin wato rayuwarsa. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, ما يجو يدكو دقاء القبلة دا تكي كي جا تسي الله عبادة أمسا إن سنيا هكا توقع أمسا قل لله المشرق والمغرب كتي دوة مفادة دا دوة مهودة ساتا بسك الله وسكا مفكر أنا دا كتو ورانا دا فاتو واتا فأيبا يمجانا رانا أنا المشرق والمغرب duk wani guri, duk wani abin da ɗabi'arsa shine yahudo kuma ya faɗi, to na Allah ne. Wannan ya haɗa ke da dukkan halitta, don ba halittar da ba ta da mashariku da magharibu, duk halitta Allah suna da mashariku suna da magharibu. Akwai inda za ka fito, akwai inda za ka faɗa. Ko ka fito daga cikin babarka za ka faɗa kabari, ka fito daga ƙasa za ka koma ƙasa, ka fito daga ran za ka faɗa nan. Duk abin da yake ɗabi'arsa a halittar Allah shine ya fito ya faɗi. Saran musharriqatan wa sirtu mughariban shattana baina musharriqin wa mughribin. Yasa Allah yake lilla abin nan qul lillahi al-mashriq wal maghrib wa lillahi al-mashriq wal maghrib fa ayna ma tuwallu fa thumma wajhullah rabbul mashriqi wal maghrib rabbul mashriqain wa rabbul maghribain رب المشارق والمغارب. saboda rana ɗaya ce daga cikin halittun Allah wanda take fitowa take faduwa. To da yake ita muke gani kullum, sai muka dauka duk sanda aka ce mashariqu wal maghribu, sai mu ce mahudar rana da mafadarta. Eh haka ne, amma ɗaya daga ciki kenan. Duk wani abin halittar Allah gabaki ɗaya ya shiga cikin wannan. Don kace lillahi al mashariqu wal maghribu, to kudu da arewa fa, kudu da arewa. Wani ayawa ta biya in ka ce gabas mahudar rana da mafaɗarta ta Allah ce, to kuma kudu da arewa nawa yake? To da ka ana nufin dukkan halittun Allah gabaki ɗaya, sama da ƙasa, ruwa da tudu, babba da ƙarami, gabas da yamma, kudu da arewa, sama da ƙasa, hauni da hagu, hauni da dama, duk na Allah ne gabaki ɗaya. Shi yasa a nan Allah ta'ala yake ba ma wai a kalli wato abin nan gabas ba, ko a kalli yamma ba, ko a kalli kudu, ko a kalli arewa, inda duk Allah yake so a kalla za mu kalla. In Allah yake a dinga kallon sama ma ana sallah, me muke nema ne wai? Yarda Allah. To ashe ba inda za a kallon ne yake da muhimmanci ba, wanda ya sa a kallar. shi muke kallo, ba inda yake mukallan muke kallo ba, shi da ya sa mu mukallan shi muke kallo. Sura ka yanzu da Allah yake mu je mu zagaye Ka'aba, ai mun san Ka'aba halitta ce, ba ta da iko ta amfane ka ko ta cuce ka, amma da Allah yake a kewayata, muna kewayata dan wa? Dan Allah, ba dan ita ba. Al-Hajar al-Aswad mun san dutse ne, amma bai da iko ya amfane ka ko ya cuce ka, in banda mun ga manzon Allah ya sumbace shi, ba abin da ya samu sumbace shi. Sadaka ashe kenan, asalin addini na Allah ne, ba wannan abin ake kallo ba, Allah da ya samu ne. Kamar yadda muka faɗa a baya, ai Allah ya ce wa mala'iku su yi wa annabi Adam sujjada. Me yasa mala'iku suka wa annabi Adam sujjada? Domin Adam din ne ko domin Allah ne? Shi Adam me ya zama a lokacin al-qibla sujjada? Amma sun kalli wanda ya sa su ne, shi kuma shaidan sai ya kalli wanda aka sa a yi wa, sai ki su kuma suka kalli wanda ya sa su, sai suka yi. Shi ma shaidan da ya kalli Allah, cewa Allah ne ce in yi, to ba ruwana da wa za a wa? Idan kai wa annabi Adam sujjada da izinin Allah, wa ka bauta wa? Allah ka bauta ba Adam ba, shi Adam al-qibla ne kawai. ولله المشرق والمغرب ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين سرك ابنده ake so ina Allah yake so a kalla me Allah yake so a yi me Allah yake so a bari saboda haka ku kuma suna kallon nan dakin da nan dakin da Ka'aba da Baitul Maqdis ina ya kamata a kalla ko kuma sahabbai suna kallon ina Allah yake so mu kalla kad nara taqallubu wajhaka fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra kaka wannan girmama Allah ne duk inda abinda Allah ya saka kai babu tambaya me yasa aka ce in kalli baitul maqdis yanzu kuma aka ce in juya in kalli Ka'aba sai Allah yake lillahi al-mashriq wal maghrib duk wata mahuda da duk wata mafada duk wata mafara da duk wata ƙarshe yana hannun Allah ishraq igrab gaba da yamma kudu da arewa sama da ƙasa sauna da dama duk yana wajen Allah na Allah ne mallakar sani inda yake so a kalla nan za a kalla kuma an kalla an yarda da Allah an yi abin da ake yake so idan ba a kalla ba an fita ta Allah kuma sai a bari yayi abin da yake so domin in kai abin da ake so sai a yi maka abin da kake so idan kai abin da kake so sai a yi maka abin da ake so ko da ba ka so yawa saboda haka ne neman yardan Allah shine yake samun tsira saboda Allah ta'ala ce il ka gaya musu lillahi al-mashriq wal-maghrib an gabatar da lillahi wanda shine ainihin khabaru mubtada muqaddam al-mashriq shine mubtada muakhkhar khabaru mubtada muqaddam lillahi al-mashriq allahu inna lahu al-mulk wal-istihqaq Allah shi ya cancanci duk wani mahuda da duk wata mafada rana na ciki wata na ciki taurari na ciki duniyar ma kanta na ciki domin ita ma tana da farko tana da ƙarshe farkonta shine mashariƙinta ƙarshenta shine magharibinta dan adam yana da farko yana da ƙarshe farkonsa shine mashariƙinsa ƙarshensa shine magharibinsa ko kowace halitta tana da farko tana da ƙarshe Allah ta'ala shine ba shi da farko ba shi da ƙarshe da kan ka fassara shi da duk kullul mashariq kullul magharib dukkan mashariq da magharib to duk sai halitta Allah ta shiga cikin wannan kalmar mashariq wal magharib saboda haka Allah ta'ala duk inda yake a kalla nan za mu kalla domin shine mai gabas shine mai yamma shine mai kudu shine mai arewa shine mai gaba shine mai yamma shine mai sama shine mai ƙasa shine mai kowa shine mai komai kuma shi ke sawa ayi abin da ya ga dama in kuma an yi a samu tsira to shi yasa sai Allah ya adafi yace ya haji man ya sha'u ila siratul mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici ashe in ka bi Allah sai Allah ya shirye ka ina tafarki madaidaici, waye yake da haƙƙin wato shiryar da mutum zuwa tafarki madaidaici? Shine Allah. Shi yasa muke roƙonsa kullum a cikin suratul Fatiha, ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shirye mu tafarki madaidaici mustaqim, wanda babu karkata a cikinsa, babu kwane-kwane a cikinsa, babu wato abin nan san zuciya a cikinsa, nafsi ne kawai. Allah ya ce, annabi ya ce, to haka shine siratul mustaqim, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Wani gura Allah ya ce, laysa alayka hudahu, shiryarsu ba a hannunka take ba, ba a hannunka take ba, a hannun wa take? A hannun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, ba kai kake shirye wanda kake so ba, Allah shi yake shirye wanda ya ga dama. Dan haka muke roƙon Allah shirya, man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida. Abinda annabawa suke shine hidayatul dilala wal bayan, ad-dilala wal bayan, ai maka bayanin hujjoji, a bayyana maka abin a ilmance, a kawo maka hujja. Shikenan annabi ya gama aikinsa, ya maka bayani, ya nuna maka hujja. Amma bin hujjar kuma da gamsuwa da ita kaji, wannan kuma aikin Allah ne, wannan shine hidayatul tawfiq wal ilham. Allah ya kimsa maka ilhama, ya maka gamdatacciyar, idan an bayyana maka gaskiya ka dauka kai aiki da ita, wannan daga hannun Allah yake. Shi yasa ba mai yin wannan sai Allah. Allah ya shirye da mu. Wa man yudlil falan tajid lahu waliya murshida. To da aka an yi maganganu akan sufaha'u din nan, da Allah ya ce su waye sufaha'u, to malaman tafsiri sun tattauna da kuwa ma ake tukunna. A wata riwaya daga Bara'u bin Azib da Mujahid da Sa'id bin Jubair sun ce Yahudawa ake ne, wato waɗanda suka faɗi wannan maganar, sai yaqulu sufaha'u minan nas, waɗanda Allah yake nufi da wannan aya, cewa wawaye daga cikin mutane za su ce, me yasa kuka canza al-qibla daga Baitul Maqdis kuka koma Ka'aba? Wanda za su faɗi wannan maganar a riwayan da ta zo daga Bara'u bin Azib, wanda yana cikin sahabbai, da Mujahid, yana cikin manyan malaman tafsiri almajiran Abdullahi dan Abbas, da Malam Sa'id bin Jubair, babban malami ne na fiqh na hadisi na sunna, to sun fassara cewa sufaha'u din nan sune Yahudi. Sannan kuma a wata riwaya ya zo sune ahlul Makka, wato Qurayshawa a lokacin, su suna ga cewa an juyo ana kallon al-qibla, kuma ana jawo hankalinsu kenan. Wata hikima ce ta da'awa ake yi a jawo su, shi yasa aka juya aka daina kallon Baitul Maqdis, aka dawo ana kallon Ka'aba. Ji Abu Salih daga Abdullahi dan Abbas, ko kuma munafiƙai ne, su da munafiƙai da abinda aka sai sun yi challenge, su fa ba sa ji. Ko sadaka annabi ya ce a yi, in ka bayar da yawa sai su dinga zuwa, eh wai Allah, wai sai ke nuna Allah shi ne kuɗi ne, wai har da wani bayarwa da yawa, wani kuma ya ba da kaɗan, da Allah ji baɗan abin da ya bayar. Shi munafiki wato shi ne bayar da kaɗan ɗin ba, bai bayar da yawan ba, amma yana sukar wanda ya bayar da yawa, yana sukar wanda ya bayar da kaɗan. In an je jihadi an yi nasara, su nuna tare ake, in ba a yi nasara ba su kuma zo suna suka. Wadaka munafikai ma suna iya faɗar wannan. Ibn Malam Suddi daga Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Abbas, sai wani malami ya ce, kadu yumkina an yakuna kullu kad qalu zalika, mai yiwuwa ma duka uku su ma wawaye ne, domin Allah ya ce munafikai wawaye, ala innahum humus sufaha, munafiki ya yi wawa ne, wai shi gani yake ya yi wayo, ya raba kafa, ya hau katanga. Idan musulunci daidai ne to yana yi a fili, in kafirci daidai ne yana yi a ɓoye. To kuma Allah ta'ala bai yarda ba, ko kai musulunci ciki da bai, ko ka bar shi ciki da bai. Amma mutane sai suka kasu hudu, wani ya yi imani da Allah zahiran wa batinan, a zahirinsa musulmi ne, a zuciyarsa ma musulmi ne, wannan shine cikakken musulmi. Sannan na biyu, akwai wanda ciki da bai kafiri, a ciki bai yarda da Allah ba, a fili ma bai yarda da Allah ba, saboda haka wannan shine kul kafiri, la taqumul kafiruna haqqan. Sannan na uku, akwai wanda yayi imani da Allah a zuciyarsa, ya yarda da Allah, ya yarda da musulunci, da kiyama, da ran, da komai, amma kuma sabo ya rinjaye shi, baya yin abin da Allah yake, shagiya ayi, zina ayi, caca ayi, kaza ayi, kaza, sallan ma ayi, wata abu wata. Ka ga wannan, sai ka ce musulmi ne mai sabo, tunda ya yarda da addinin, sabo ne kawai ya masa yawa. Sai kuma wanda a fili yana yin sallah, yana komai, amma a zuciyarsa zindiki ne, kafiri ne, munafiki ne, bai yarda da Allah ba, amma dan yana son ya zauna tare da musulmi, sai ya bayyana ya yarda da Allah, ya zama kamar yana azumi, kamar yana sallah. Wa idza qamu ila ssalati qamu kutala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdzabina bayna dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Waɗannan su ne munafikai. To kun ji kashi hudu. To sai malamai suka ce uku daga cikin hudun nan, wato ko Yahudawa ana zargin su suka su ake nufi da wannan, ko kuma munafikai, ko kuma kafiran Qurayshawa, ko kuma malamai suka kai dukan ma duk sun faɗa haka. A kaddara duka su uku sun shiga cikin wannan aya. Sai ce wal aya nazala ba'da tahwilil qibla. Ita wannan aya ta sauka ne a lokacin da aka juyar da al-qibla. To juyar da al-qibla kuma ya faru ne bayan kafin yakin Badar, kafin yakin Badar da wata biyu aka juyar da al-qibla. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo Madina ranar Litinin 12 ga watan Rabiul Awwal. To shekara biyu sai a cikin watan Sha'ban, nisfu Sha'ban, 15 ga watan Sha'ban, a lokacin aka ce a juya a dinga kallon al-qibla. Da haka malam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace zai iya yiwa wato wata 16, inji wasu malaman a wata riwaya wacce ta zo daga Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ahmad da Ibn Majah da Ibn Hibban, daga Bara'u bin Azib yace cewa annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama salla ila baitul maqdis 16 shahran. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an yi hijira sai da yayi wata 16 yana salla ana kallon baitul maqdis, danan al-qibla take, aw 17 shahran, ko kuma wata 17. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibla al-bayt. Annabi yana sha'awa, yana kauna, yana fata a ce Allah ya juya shi daga kallon baitul maqdis zuwa ga kallon Ka'aba. Wa annahu salla salatal asr wa salla ma'ahu qaumun. Wataran Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallan asr da wasu sahabbai, fa kharaja rajulun mimman kana salla ma'ahu, sai ɗaya daga cikin sahabbai wanda sun yi sallah tare da manzon Allah sallan asr, kana salla ma'ahu fa marra ala ahlil masjid wa hum raki'una, sai ya wuce wani masallaci a kabilan Banu Salima wanda muke kiransa Masjidul Qiblatayn. A sallan la'asar kenan ita ce sallar farko da aka fara juyawa daga Baitul Maqdis aka kalli Ka'aba. Kafin Annabi ya sada sallar la'asar aka aiko malaika Jibrilu ya zo yace Allah ya ce a juya a kalli ina, a kalli Ka'aba a Makka. Daka Annabi ya juya inda da ku kuke baya, kamar yanzu muna nan, mu muna nan gabas, wasu suna yamma. To sai a juya, sai neman ya koma can, sai ma musu dawo baya. To da haka an juya kenan a abin nan. To sai aka yi sallar la'asar, an yi la'asar ɗin wani kuma ya fita ya tafi unguwarsu, tunda waɗanda suke nesa da wanda suke unguwanni ba su san an canza al-qibla daga Baitul Maqdis ta dawo Ka'aba ba. Sai ya wuce masallacin Banu Salima, an ce da asuba ne a wata ruwaya ingantacciya, sai da asuba ya je gurin, sai ya tarar limamin saƙo bai zo masa cewa an juya al-qibla daga Baitul Maqdis zuwa Ka'aba ba. To sai kawai ya tsaya bakin masallaci, sun yi ruku'u, sai ce Allah ya umarci annabi ya juya ya dinga kallon Ka'aba kawai saboda imani, sai liman kawai ya ton kawai, sai mamun suka juya kawai shikenan, sai aka ci gaba da sallah ba wani bata lokaci saboda imani. Sai ce kana sallama ahu famarra ala ahli almasjidi wa hum raki'una, yauce wasu suna ruku'u faqala ashhadu billah لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة سيتي ناي صلى تارد من زن الله منا دورانتا مكة فداروا كما هم قبل قبل البيت كوي سيتي سكا جويا سكا كالبقر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا ولم ندري ما نقول فيهم suka ce to akwai wasu kafin a ce a kalli Ka'aba sun yi sallah ne suna kallon Baitul Maqdis har suka rasu, to yanzu me yake makomar waɗannan mutanen? Shine a aya ta gaba za mu ji amsar da Allah ba ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai salatakum, wannan sallah ai da umarnin Allah aka yi ta ko wannan ma da umarnin Allah aka yi ta? To duk sahabin da yayi sallah a Baitul Maqdis kuma yana nan aka juya ana kallon Ka'aba, sai ake kiran su sahibul qiblatayn, sallal qiblatayn, wato wani wani mukani ne a musulunci a ce sallal qiblatayn, yanzu jinnan ba wanda ya sallal qiblatayn. Na'am, to sahabban da suke da wannan mukamin daraja ne a cikin sahabbai, kace kai sai qiblatayn, to ya kike nan na riga ka zuwa musulunci, tunda ni na zo lokacin wata 17 ko 16 ana kallon Baitul Maqdis da ni aka wannan sallan kuma da ni aka juya, sai zama sahabbai sun kasu kashi kashi, wasu sallar su gabaki daya sun yi tare suna kallon Baitul Maqdis har suka koma ga Allah, wasu kuma sun yi sallar su ne gabaki daya suna kallon Ka'aba har suka koma ga Allah, wasu kuma sun samu lokacin guda biyu, sun samu lokacin da ake kallon Baitul Maqdis ake sallah, sun kuma samu lokacin da ake kallon Ka'aba ake sallah, dan haka sun su ake kiran su sahibul qiblatayn. Haka wannan daraja ce a cikin sahabbai wanda kai yanzu baka ciki ni ma bana ciki. Haka sahibul qiblatayn wani sahabi ne na musamman wanda ya samu wannan daraja. Haka a wannan riwaya sai aka nuna cewa wato sahabbai sun karɓi wannan hukunci, kuma wannan riwaya ta cewa wata 17 ne ko wata 16 ita ce riwayar da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujalladi na 1 shafi na 96 zuwa 97 yake cewa riwayar da ta zo da wata 16 da wacce ta zo da wata 17 Abu Awana ya ruwaito daga Ammar bin Raja da kuma Abu Nu'aym, shi ya tasa riwayar ya ce wata 16 ba tare da shakka ba. A wata riwayar ta Muslim da Nasa'i da Imam Ahmad da ingantaccen sanadi daga Abdullahi dan Abbas da kuma riwayar Bazzar da riwayar Tabrani daga Amr bin Auf, su kuma sun ce wata 17. Haka na riwayar Tabrani daga Abdullahi dan Abbas yace to yaya za a haɗa waɗannan riwayoyi guda biyu? Yace abu ne mai sauki, domin wanda yace wata 16 shine ya cire watan da Annabi ya shigo, domin Annabi ya shigo a tsakiyar wata ne, kuma shi ma tahwilul qibla din a tsakiyar wata ne. To da haka wani sai ya shigar da watan da Annabi ya shigo, ya shigar da watan da aka saukar da wato ayar, kaga sai zama 17 kenan. Wani kuma sai ga ai tunda a tsakiyar wata ne 12 ga watan Rabiul Awwal Annabi ya shigo, don ya tashi lissafi sai faɗi watan gaba, ba zai faɗi da wannan watan na Rabiul Awwal ba. To da haka sai a samu wata 16 ita ce abin da ya faru kenan, aka samu wannan bambance-bambance. Amma abin ya faru ne cewa Annabi ya shigo a cikin watan Rabiul Awwal, sannan kuma an yi canjin al-qibla ne a cikin watan Rajab a shekara ta biyu a bisa ingantacciyar riwaya wanda jamhuru suka tafi a kai. Haka nan a riwayar Ibn Hibbana yace wata 17 da kwana 3 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina ne a cikin 12 ga watan Rabiul Awwal. To wannan shine abinda wato a wannan shekarar aka yi wannan canji na al-qibla. To bamu ga ayar da take ai a kalli Baitul Maqdis ba, ko sai wacce take a kalli Ka'aba? Kenan kallon Baitul Maqdis da hadisi ne ko da ijtihadi ne? Wato Allah ne ya umarci Annabi tun kafin ya juya shi zuwa ga alƙibla ya kalli baitul maqdisi, ko ku shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake kallon baitul maqdisi dan ya ga duk masu addini nan suke kallo kafin a ce masa a kalli Ka'aba. Malamai suka ce to ai duk abin da annabi yayi in akwai gyara Allah ne zai ka gyara, in ku annabi yayi abu ko da ijtihadi ne Allah ya tabbatar, ya nuna abin ya tabbata kenan. Tunda Allah ya ce wa ma yasifu anil hawa in huwa illa wahayun yuha, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon baitul maqdisi. Su kuma Yahuda a lokacin daɗi suke ji cewa alƙibla su tsaye da ta musulmi, sai suke cewa ai a hankali ma za su shigo addinin mu, ba ku gama guri ɗaya muke kallo da su ba, hankali a hankali, ai mun gaya muku za su koyi da mu, alƙibla mu ma suke kallo, naka da mu suke koyi. To da aka juya ka ce to lalle ba magana su dawo addinin mu, yanzu sun juya suna kallon wani guri, wannan ya nuna an yi baran-baran kenan. An yi baran-baran. To wannan shine abin da suka sa a ransu cewa musulmi sun saba muku. Su ko musulmi ba sa saba wa kowa, suna bin umarni ne na abin da Allah yake. Idan Allah yake ayi sai mu yi, in yake a bari sai mu bari, in ya juya mu sai mu juyu, in ya tsaya da mu sai mu tsaya, in yake a tafi sai a tafi. Wato ayar Allah ya zama shine remote control ɗinka, duk da aya ce da kai kai shine ma wasu ɗinka da ɗan kilik ɗin nan da ake yi, duk da aka juya kaka sai ka ta tafiya da ayar Allah da hadisai. Amma in ba aya ba ce da hadisi to sai mu tsaya a gurin can a ce ta hau a me hujja. In ka ja aya muka ji haka ne sai mu tafi, in ka ja hadisi muka ji haka ne sai mu tafi, in ka kawo ijma'in malamai sai mu tafi, in ku abin ya zama dabara da ijtihadi da hikima da azanci to mu ma sai mu duba mu ga in ya mana sai mu karba, in bai mana ba ko kuma ya zai taimaka mana mu gane na Allah sai mu bi. To wannan shine Allah ta'ala yake sayaqulu sufaha'u minan nasi, da fannuwa waye daga cikin mutane za su ce ma wallahu la yajuyad da su an qiblatuhum, daga alƙiblarsu allati kanu alaiha, wacce suka kasance a kanta har wata 16 ko 17. Kul ka ba su amsa ka ce lillahi almashriqu, mahuda duka ta Allah ce shi kadai, wal magharibu mafada duka ta Allah ce, da rana da dukkan abin da ke fatuwa ya fadi duk na Allah ne shi kadai, mallakarsa ne, ikonsa ne, shi ya halitta, shi ya mallaka, shi ke gudanarwa, ya hadi yana shiryar da man ya sha'u, wanda ji ya ga dama Allah sai shiryar da shi ila siratin mustaqim, zuwa ga tafarki madaidaici. Wato shine Allah ya bada umarni a gamsu da umarninsa a biyayya kuma a samu tsira karkashin wannan. Wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah ya yafe mana. Sai tambayoyi. Malam mai mashin ne ya bi hannun da ba nasa ba, sai ya haɗu da wani mai mashin ɗin, suka haɗu da mota, sai dukkan masu mashin ɗin suka rasa rayukansu. Yaya al'amarin jiya, shin akwai ta kuma a kan wa? To wannan sai an yi bincike. Idan bincike ya nuna mai mashin ɗin farko wanda ya saki hannunsa, babu wani dalilin da yasa ya saki hannun, bincike ya nuna ganganci yayi ya saki hannunsa, ya faɗo a hannun wanda ba hannunsa ba, har ta kai suka yi karo, dalilai suka nuna cewa sakamakon wannan karan ne shi mai mashin ɗin ya mutu, shi ma ɗaya mai mashin ɗin ya mutu, ko suka faɗa, saboda ya rikita suka faɗa gaban mota, mota ta taka su. To kaga bincike zai tabbatar cewa in shi mai mashin ɗin na farko wanda ya saki hanya shi ya sabbaba mutuwar su gaba daya, to jiya tana kansa, shi da ya mutu. Sai aka ce to ai ya riga ya mutu, dangin su sai su biya jiyar, domin shi ya kashe su, shi ya kashe su. Idan ko bincike ya nuna cewa shi ma wata bala'i ne ya koro shi, da akwai lokacin da zaka saki hannunka bisa dole, wani mai mota ya saki hannunsa yayo kanka, ai dole kai ma ka saki hannunka kai ta kanka. To a irin wannan lokaci kenan wannan tantance hukuncin wannan, ba za mu iya bada fatawa kai tsaye wane ne mai laifi a cikin ukun nan ba, da mai mota da mai mashin farko da na biyu, sai an yi amfani da hukumar kiyaye haɗurra, sun je sun yi aune-aune, sun yi lissafe-lissafe. Don a wasu ƙasashen ba hajjinin mamacin ake aunawa don a ga ko akwai ƙwaya, ko akwai giya ko akwai wani kayan maye da mutum ya sha. Sannan za a duba inda mashin din ya fito da irin karfin gudun da yake, da irin karfin haduwar da suka yi. Sannan shi ma mai motar yaya yake gudu, saboda akwai gudun cikin gari daban, gudun babban titi daban, gudun karamin titi daban, duk yana nan a ka'idar tuki. To sai an duba an ga mutum nawa ne a cikin ukun nan suka saki ka'idar tuki, to shine za a ga percentage din kowa gudun wanda ya bayar wajen sabbaba wannan hadura. Kamar yadda na ga allajaratul da'ima, in za su fatawa akan hadari sai an yi bincike tukuna akan hadarin, an kawo musu result. To a wajen result din nan da aka bincike nan ne hukumar kiyaye hadura za su faɗi cewa ga wanda ya sabbaba abin sakamakon bincike da aka yi na gaskiya. To sai a ɗora laifin biyan diyoyi na duk wanda ya rasa ransa a kan wannan, ko da shi ma ya rasa ransa dole ‘yan uwansa ko gwamnati ta biya wannan diya, saboda shi ya jawo wannan musifar. Malama mahaifina ne ya yi rashin lafiya na tsawon shekaru uku, baya iya yin azumi, amma yanzu ya samu lafiya, ya al'amarin azuminsa. Sai ya rama, man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah ta'ala ya ce wanda ramadana ya zo shi ba shi da lafiya, ko yana halin tafiya, kuma ya sha azumi saboda rashin lafiyar, ko saboda tafiyar, Allah ya ce ya rama wasu kwanakin. Wajen ramuwan nan kuma an ba shi zaɓi guda biyu, zai iya ramawa a jere, zai iya ramawa a rarrabe, zai iya ramawa da wuri, zai iya ramawa ya jinkirta zuwa lokacin sanyi ko lokacin da al'amari zai sauki. Kamar yadda Nana Aisha ta ce ana ji na bashin ramadana, amma sai ne wata 11 ban rama ba, saboda ina wa annabi hidima. Sai Sha'abana ya zo ana dab da shiga wani ramadanan, sai ke amfani da Sha'abana, domin a Sha'abanan ma annabi azumi yake. Ku duba dabara tana na Aisha, tunda shi ma mijin azumi yake yi, ita kuma sai ke amfani da wannan, ita kuma sai ta biya ramuwarsa. Amma tunda ba za ta yi nafila ba, saboda kada annabi ya zo gurinta ya same ta tana azumi, ita kuma tana so ko da yaushe annabi ya same ta, ta caɓa kwalliya, ta ci ado, tana ƙanshi. So idan haka ba za ta yi azumin nafila ba, sai lokacin da shi ma annabi yake na nafila, ita kuma sai ce amfani da wannan lokacin, sai ta biya bashin da ake binta na ramadana. Ta shi sa ta ce ina wa annabi hidima. Hidimar ai kaga shi ne dai na mace taiwa mijinta, girki ne, abinci ne, kwalliya ne, faranta rai, sa farin ciki, waye jin daɗi da sauransu. Kun ga mace mai hikima kenan, haka ake son mace mai hikima. To amma idan mahaifinka ya zama ba wai rashin lafiyar ne kadai dalilin kasa azumin nasa ba, akwai tsufa da shekaru. To da ga rashin lafiya, ga tsufa, ga shekaru, sai zama yanzu dai warke daga rashin lafiyar, har yanzu dai kuma akwai wata larura ta tsufa da ba za ta kai azumi ba. To kaga larura ta zama guda biyu. Amma in dai ya warke sarai zai iya yin azumi, to ai kan kawai sai yayi kamar yadda Allah ta'ala ya nema daga wanda ya sha azumi saboda rashin lafiya. Malam nasa shi kayan wani mutum, sai na yi nadama a kan zan mayar masa haƙƙinsa. Sai ya rasu, ko babu wani ɗan uwansa, ban san wani ɗan uwansa ba, to malam yaya zan yi? To asali muna taya ka murna, da da kai ɓarawo ne, yanzu Allah ya shirye ka ka tuba. Domin gaskiya ba duk ɓarawo ba ne yake tuba, ba kuma kowa ne yake laifi ya yi nadama ba. Yanzu kai Allah ya taimake ka, yana son ka da kai masa kuskure, kuma kai nadama. Za ka muna taya ka muna da kai nadama, har kake so ka biya mai haƙƙi haƙƙinsa. Za ka ya za ka biya wannan haƙƙi? Akwai hanyoyi guda uku na biyan haƙƙi. Hanya ta farko, idan yana nan da ransa da lafiyarsa, ka san inda yake, to sai ka je ka ɗauki kuɗinsa ka kai masa. Ka iya masa bayani ka ce ni na taɓa yi maka sata, yanzu kuma me nadama, na ga cewa ƙara in biya ta, don haka in bi haƙƙinka. In kuma ka san an masa sata da yawa kai ɗaya kai, idan ka ce ni ne maka sata, wani sai so wato ashe duk satar da ake min kai ne, to ka zai rigima sata shi. Sai malamai suka ce sai ka siyo wani abin da ka ga yana sha'awa, kamar yana sha'awar turare, ko yana sha'awar wata shadda ko wani kaya, sai ka cintaci daidai kuɗin, sai ka siyo masa abu na daidai wannan kuɗin, sai ka kawo masa. kace wallahi wani dan alheri ne na kawo maka saboda mun yi zaman lafiya a da. To kaga aniyarka in ya karba ya karbi kudin sa shi kuma zai ga kamar wata kyauta kai masa, amma kudin sa ka baki laka ma akhasta wa laka ma nawaita. To anan dai laka ma akhasta ya ma'anu wa laka ma nawaita za ta yi amfani. Musannan hanya ta uku shine ya mutu yana da magada, to sai ka je ka kai wa magadan nasa wannan kudin ka ce babanku ne yake bi na bashi, kaka ce saka ka ce babanku ne yake bi na bashi, yanzu Allah ya hore mun shine na kawo ga bashin da yake bi na 50,000 ne ko 100,000 gashi, da haka na fita ku rubuta an rubuta kun karbi 100,000 a hannun wanda babanku yake bin bashi. Halal je su kuma su raba irin raban gado. To idan baya nan ko ba shi da magada, to malamai suka ce abinda za ka yi a nan sai ka yi sadaka da kuɗin, amma ba da niyyar ladan ya shiga akawun ɗinka ba, da niyyar ladan ya shiga akawun ɗinsa shi. Domin ai kowa yana son in kuɗi bai amfane ka a duniya ba, kana so ya amfane ka ina a lahira, sai ka ware ka ce Allah wannan sadaka da nayi ba ni za a ba ladan ba, kuɗin dama Allah ka san nawa ne ne, to ina roƙonka kai masa ladan wannan sadaka ɗin. Wato kenan ya mutu ba shi da magada. Idan kuwa wato fataye baka san inda yake ba, ka neme shi ka rasa, baka san garin su ba, to sai ka ware kuɗin kai sadaka da nufin guda biyu. Allah idan yana nan da rai ko ya mutu ko ba za mu haɗu da shi ba, to ka sa masa wannan ladan a cikin akawuninsa. In kuma Allah ka kaddara za mu haɗu da shi, to shi kenan a samun kuɗin na cikin akawun ɗina in mun haɗu sai in bashi. To ko bayan ka yi sadakar sai kuma ya bayyana yace a ajji alayya haqqi ba na haƙƙina kai ne eh, to shi kenan dama kana ji na kaza ga kuɗinka sai ka bashi. Waɗannan duk malamai sun kawo hanyoyi da yawa ne, saboda in wa wannan akwai wannan, in wannan ta gagara ayi wannan, har dai ka mutu babu haƙƙin wani a kanka. To da annabi ya ce la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyama, za ku mayar da haƙoƙi da ma'abotan ku ranar al-qiyama, hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna, har tunkiya ko akuya da take da ƙaho idan ta tunkuyi mara ƙaho sai an ba ta dama ta rama. Wadaka Allah ba mu ikon kaushewa cin haƙƙin jama'a. Malam albashi na 96,000 a kowane wata, total 1,152,000 a shekara. Shin akwai zakka a kaina? Shine muka kawo sabanin malamai a wannan shekara ko gini. Malaman da suke ganin idan kai total din account ɗinka ya kai misali, saboda shi agreement da kake yi da company ko da gwamnati akan za ta biya ka albashi na shekara take baka a jikin kowace takarda shekara ne. To amma tun da shekara ya yi tsawo sai a dinga raba maka shi, ana baka shi wata. Amma za ka ga cewa annually in kai account ɗinka ka haɗa shi za ka ga na shekara ake rubutawa gaba ɗaya, amma sai a dinga baka shi kaɗan. Da ko wasu malaman sai suke ga ai in haka ne kenan, daga January zuwa December in ka haɗa za ka ga cewa ka mallaki misali, ko ba kashewa kake ba ko tarawa kake. Da haka suke ganin a irin wannan yanayi wajibi ne ka fitar da zakka domin ka mallaki misali a shekara, albashinka ya kai misali. Wasu kuma suka ce a'a sai in kana karɓa kana ajewa, idan karɓa kake kana ajewa ba kashewa kake ba, sai shekara sai ka ga ya zama 1,100,000 nawa muka ce jiya da 75 ko, to kai naka 1,100,000 ne ma da 100,052 ka ga ya ma ɗan haura abinda aka faɗa nan sabon wannan shekara ta 2019,440. To saboda haka ka ga in ajewa kake yi sai kai zakka, in kuma kashewa kake karɓa kake ka kashe, karɓa kake ka kashe, sai ƙarshen shekara ya zo Disamba a akawun ɗinka gabaki ɗaya babu bai kai misali ba, ana baka 120,000 kana kashewa ka kuka kashe rabi ka aje rabi, da ƙarshen shekara ya zo sai ka ga akawun ɗinka 700,000 ne, ragon kuma duk ka kashe. Kaga kenan shekara ta zo ƙarshe a cikin akawun ɗinka babu misali. To da haka suka ce ba za ka yi zakka ba tun da ƙarshen shekara ya zo tsabar kuɗi a hannunka bai kai misali ba. Wannan ijtihadi ne akan matsalar wato wannan al-Qardawi ya kawo a cikin fitr zakka, sannan Qahtani a cikin az-zakka ya kawo. Malamai da yawa wasu a kasar Saudiya kamar Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin shi ma yana da fatawa akan wannan. To wannan shi sabani ne ta yadda kowa yake kallon abin dangane ga yahulu alaihi al-hawl, mas'alar daga nan sabani yake, abinda shekara ta zagayo a kansa. Domin sharadin zakka guda uku ne: mulkun nisabi, ka zama ka mallaki nisabi, sannan yahulu alaihi al-hawl, shekara ta zagayo a kan abin. A gane? To waɗannan abin guda biyu su ne muhimmai a zakka: nisabi da shekara. Nisabi da shekara. To saboda haka nisabi da shekara abu biyu ne zakka. To idan ka samu aka yi maka cewa ka zo a ɗauke ka aiki albashinka miliyan biyu, amma miliyan biyun nan a shekara ne gaba ɗaya za a baka miliyan biyu, ko ka karɓa a farkon wata, ko ka karɓa a ƙarshen wata, ko ka karɓa a tsakiyar wata, amma miliyan biyu za a baka a shekara. To kaga kenan daga Januwari zuwa Disamba ka mallaki ne, ka mallaki miliyan biyu. To sai suka ce lallai kai zakka. Wasu ka ce a tunda raba maka ake baka guntu guntu, kuma guntun nan kashewa kake, kashewa kake, kashewa kake. Tun ƙarshen shekara yau sai ka tattara nawa ya ragowa a cikin albashin. Da ka tattara ragowa a account ɗinka sai kaga saura 1800 ko saura 1900, shi kuma 900 bai kai zakka ba. Saboda haka ba za ka yi wa wanda ka kashe ɗin zakka ba, za ka yi wa wanda ya ragowa ne. To wannan shi ne maganganun malamai a kai, wanda kuma yanzu ana tattauna. Malam, menene hukuncin tofi da ake yi a ruwa? Shin ya inganta, kuma ya ake yin sa? Kwarai, ana yin tofi a ruwa kuma a sha, kuma a samu sauki. Wannan wato yana cikin abinda ya tabbata daga cikin yadda ake yin roƙa, a karanta ayoyi akan ruwa, a kuma ba mutum ya sha ya warke. Kuma ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri, sun sauka a wani gari, mutanen garin suka yi musu rowa, ba su ba su abincin baki ba, sai kunama ta zo ta hargu ne garin, yana cikin raɗaɗi da zafi da kuma gigicewa. Sai mutanen garin suka ce, da Allah a cikinku akwai wanda yake da ruƙa, ya iya ruƙa? Sai Abu Sa'id al-Khudri ya ce, na iya, amma sai in za ku biya mu. Suka ce, to ai masa ya warke, za mu biya. Aka kawo ruwa a koko, ya karanta Fatiha, a wata ruwayar ma ya zuba gishiri. Aka ba mutumin ya sha sai ya warke. Sai jama'a suka yi mamakin saurin warkewarsa, suka kawo akuya guda 40 suka ba wa sahabbai. Sai wani ya ce, to maci, domin Annabi bai taɓa yin wannan ba. Aka ce, to shi kenan, kada a samu saɓani, a tafi wajen Annabi a gaya masa. Aka je aka yi sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fito aka yi masa bayani, ya Rasulullah, kaji abin da ya faru. Sai Annabi ya ce, wa ma a'lamaka anna haruqa idribuni bisahab. Annabi ya ce, ku raba haddari. To da aka raba awakin, shi ma Annabi aka baki nasa kasan a cikin wannan awaki 40, aka ɗebo wa Annabi nasa, sahabban suka raba nasu. To kaga Annabi ya halasta musu, ko kuma ya shar'anta musu, ko ya amince da wannan tofi na Fatiha da wannan sahabi a karuwa. Haka naga Ibnu Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana bayanin ciwo da ya same shi a garin Makka babu likita, sai ɗauko ruwan zamzam yana karanta Fatiha a kai, yace yana sha yana karanta Fatiha, yana sha yana shafawa, yace ya warke sarai. Yace har ya zama duk wanda ya samu larura irin tasa sai ya gaya masa cewa, kawai ka samu ruwan zamzam kai ta karanta Fatiha a kai kana sha, za ka ga abin mamaki. To wannan kaga shi ma duka akwai shi, Allah ya ba mu dacewa. A ƙur'anai guda 10 da mafici guda nawa shi kuma? Daga wani bawan Allah yake, Allah ya jiƙa mahaifiyarsa, huluna guda 10 daga mai ɗinkin hula, Allah ya biya mar buƙatunsa 5,000. Daga wani bawan Allah yake, fi sabilillah 500 a saka asusun marayu, 500 a sa asusun marayu a yi min addu'a, 1,710 daga sahun baya wajen durowa, daga ina kenan Okay, can dan lungu-lungun can. Kure, ku daga hannun ga iyakar ku tukuna. Saboda addu'a iyaku kadai za ta shafa. A kai ba kai, kai ba wajen durowa kake ba. Karbakallah. Sai dai jan ga guri kai. To Allah ya saka muku da alheri dan wajen durowa. Allah ya muku arziki. Allah ya muku wadata. Wanda suke karatu a cikin ku, Allah ya ba su ilimi mai amfani. Wanda suke neman kuɗi, Allah ya ba su kuɗi mai yawa mai amfani. Wanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Wanda suke da lafiya, Allah ya tsare musu. Wanda suke iyansu suna da rai, Allah ya raba su lafiya. Wanda suka rasu, Allah ya ji kansu. Wadanda suke da aure, ƴan wajen gurowa. To Allah ya sa musu albarka a cikin auren. Wanda ba su da aure, ƴan wajen gurowa. To Allah ya ba wa kowa mace ta gari. Da duk sauran waɗanda suke cikin masallaci da na waje baki ɗaya. Dubu hudu da ɗari biyar daga Gombe State Marshal. A'a, ɗan Gombe State Marshal, masha Allahu. Allah ya sa sabuwar gwamnatin da za a rantsar ta yi tafiya da mu. Kuma duka a dubu hudu da ɗari biyar. To shi kenan ƴan Marshal za mu yi muku addu'a. Allah subhanahu wata'ala kun san dole kowace gwamnati za ta yi gyare-gyare, za ta yi tankaɗa da rairaya, amma duk wanda suka cancanta nasu insha Allahu za a yi tafiya da su. To muna fata ku sai ku dage ku da addu'a, kuma mu taya ku da addu'a, sannan kuma ku zama masu da'a, masu bin ka'ida. Muna fata kuma sabuwar gwamnati ta tafi da ku. Dubu ɗaya, Allah ya bani jari ya yi wa babana yawan mantuwa. To Allah ya baka jari, Allah ya yi wa babanka yawan mantuwa. Qur'ani guda 20, Allah ya ji kan babana kuma ya kara min jari. To Allah ya ji kan babanka ya kara maka yawan jari mai albarka. Butoci 10, Allah ya ji kan iyayena ya yi musu rahama. To Allah ya ji kan iyayenka din kuma Allah ya yi musu rahama. 500, Allah ya ji kan babana, to Allah ya ji kanta. Akwai masu 200, masu 100 da masu butoci da me lufayu guda 3. Allah biya musu bukatunsu na alheri. Sannan gobe muna da lecture a Gombe State University a convocation ko gobe karfe 10. Saboda haka waɗanda za a samu damar za su. Sannan akwai waɗanda rabon kayan marayu ke shafar su, waɗanda suke da kati, suke da ID card, domin ba kowa ne zai zo ba, iya waɗanda aka saba ko kana gaita kowa shi abu. Yawwa, waɗanda suke da shaida na cewa an musu rijista ƙarƙashin ƙungiyar marayu na Gombe Orphanage Foundation, to su ne za su zo gobe, za su karɓi kayan da aka ɗan samu, za a raba musu na abinci da sussuru. Wanda ba sa ciki kuma su yara ya da su. Su yara a gane ɗan kaɗan da mai yawa. In kashe ɗan kaɗan ya zo, kowa ya ɗauka yana cikin ɗan kaɗan ɗin. Sai a tsaya dai kan masu, ko kuma duk wanda ya zo ba shi da kati. Idan sai an fara da masu kati kenan ko? Idan ya ragowa, waɗanda suke gudun sai a ba su ragowar. In babu ragowa, to sai su yi haƙuri, domin waɗanda suke da kati su ne kamar aka sani. Kuma su ne dalilin neman taimakon. Ƙarfe 9:30 ne za a yi insha Allah a nan masallaci. Ku sai masu addu'o'i, kamar da nake kira hanyar zama maraya ba za ta ƙare ba. Domin indai an mutu, indai ana mutuwa, masu gida suna mutuwa, za a ci samun marayu. In za a yi ta hatsarin mota, za a ci samun marayu. In za a yi ta kashe-kashe, za a yi ta samun marayu. To kamata ya yi kowace ƙungiya, kowace unguwa ma a kafa kwamishin marayu. Kowane masallaci ma a kafa kwamishin marayu na kamfu salawat ko na juma'a. Sannan kowa ma ya ba da gudunmawa ga maraya. Yanzu abin da 'yan hanset ɗin nan suka yi, suka zo suka ɗinka kaya, kowa da ke ciki aka ce samo marayu biyu ko uku a unguwarsu, suka tara su guri guda da iyayensu, suka raba musu wannan kayayyaki. Sannan suka ce kuma suna shiri ma yanzu su kansu iyayen marayun za a nema musu mafita. Wannan nace to abinda za a yi sai kuma a fara auren iyayen marayu. Idan an samu wata mai maraya 10, ko mai maraya 7, ko mai maraya 5, to sai a duba idan ciyaman yana da ticket, sai a fara gudi a kansa. da aka ga cewa man ya auri wata mai marayu goma, kaga ga marayu goma ga uwan marayu, ai ladan da cewa mai yake samu jajjawa. To sai a duba bai cewa sai abu sakatarori a gama da yan kwamitin da masu mata daidai din nan duk a kashe wannan magana. Sai kuma a shigo kan yan kyamara, yan bayan kyamara, yan gindin durowa. Su Allah ya biya mana bukata ta alheri. A goman ƙarshe ya shigo, ya kamata mu mai da hankali wajen yawan karatun Qur'ani da sallah da zikiri da salati da istighfari, yawaita sadaka domin mu dace. A shi Ramadana in ya taho ƙarshe to ya fi ɗaukan zafi, an fi so a yawaita abinda ake aninka, saboda wani Ramadanin ba zai sake zagayowa yana da rai ba. To kaga tunda dama ta samu, har an samu dare ɗaya da za a dunkule ibadar wata dubu ko fiye da wata dubu a ciki a ba mutum, ai kaga ba a yi sakaci da wannan damar ba. Saboda da masu shiga itikafi da wanda laruwa sa ba su shiga ba, kowa ya dage a rage hira, a rage bacci, a rage zaman banza. Idan goma ƙarshe ya shigo, wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashru ayqadha ahlahu wa shadda bi'zarahu wa ahya laylahu. Abu uku annabi yake a wannan, shadda bi'zarahu, zai daura jautan sa da kyau, kinaya ce na takalli an nisa, sannan ayqadha ahlahu, zai tashi matan su su ma ayi sallah da su, sannan wa ahya laylahu, dare kam kuma lokaci ne na ibada da karatun Qur'ani da istighfari da haylala da kuma nazarin ilimi mai amfani. To Allah ya ba mu sa'a. Shekara biyar ba ni da lafiya, Allah ya yi min har ban iya yin azumi ba. To Allah ya yi, na ji asibiti da dama saboda rashin lafiya, ina buƙatar addu'a. To Allah ya yaye wannan ciwo da aka je asibiti ba a samu magani ba, da kuma sauran masu buƙatu da dama. Muna roƙon Allah ka biya wa kowa buƙatar ta alheri. Allah, kowa da yake cikin damuwa ka yaye masa. Allah, muna roƙonka rahamarka da afuwarka da jinƙanka da alkhairinka da kake rabawa, Allah ka bamu baki daya. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin والموت رهة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.